إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدعوك تنسركي da ya kaddarata tarwarmu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a unguwa ta Cité de Pté a birnin Niamey inda muke gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya bamu ikon aiki da abinda muke karantawa. Idan ba a manta ba, har yanzu muna a cikin me yake da suna Kitabun Nikah, ma'ana littafi mai bayani akan abin da ya shahi aure, hukumce-hukumcen aure. Kafin mu ci gaba, akwai tambayoyi, tambaya guda biyu. Mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam, Allah ya ƙara basira. Tambaya ta shine me hukuncin wanda suka yi aure bayan sun san cewa akwai ciki gudun tonan asiri? Wannan shine kenan tambayar sa kenan. Me hukuncin waɗanda suka yi aure tare da ciki domin gudun tonan asiri? Kenan yana nuna cewa shi mijin shi ya matar ciki, ma'ana cikin nasa ne. To me hukuncin wannan auren? A kai tsaye dai, abin da ya shafi hukuncin wai shin har ya halatta a yi aure da ciki ko bai halatta ba, malamai sun samu saɓani akan wannan mas'alar. Malamai sun kashi gida biyu. Na farko su ne malamai na mazhaba ta Malikiya da kuma mazhaba ta Hanbaliya. Sun tahi akan cewa aure da ciki baya halatta da dalilin hadisai da suka kawo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin su faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusqi ma'ahu zar'a ghairihi, duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar tashi alkiyama kada ya sadu da matar da take da ciki ya zuba mata ruwansa. To sai dai wannan hadisin yana nuna idan ya kasance cikin ba nasa bane. To a gaba ɗaya dai, ko da a ce cikin nasa ne ko ba nasa bane, sun tahi akan cewa baya halatta a kulla aure da ciki. Sai malumai na biyu su ne malaman mazhaba ta Hanafiya da kuma Shafi'iyya. Su sun tahi akan cewa ya halatta mutum ya aure mata alhali tana da ciki. Idan ya kasance cikin nasa ne ya halatta ya sadu da ita, idan ya kasance cikin ba nasa bane to ba zai sadu da ita ba sai ta aihu, domin wancan hadisin da muka gabatar na gaba. To wace mas'ala ce, wace fatawa ce tahi inganci? Mu a nan wajejen mafi yawancin fatawar da muka tahiya akan ta shine kasancewar baya halatta mace ta yi aure tana da ciki. Kuma idan muka lura, wannan fatawar za ta yi kwantar da hankali, domin a ƙarƙashin wannan fatawar akwai saddu zari'a. Me ma'anar saddu zari'a? Shine idan namiji ya san cewa in ya mace ciki ba zai aure ta ba sai ta aihu, to dalilin wannan zai gudu yin zina da ita, domin me? Domin kada ta ɗauki ciki. Amma idan ya san da cewa koda a ce ko tana da ciki ana iya kulla aure, kenan zai me? Zai iya sadu da ita, yi abin da yake so da ita. Kenan wannan shine magana mafi inganci, shine baya halatta yin aure da ciki koda a ce ko kai mata cikin. Wani tonan asiri kuma za a gudu daga baya, bayan abin da zai abku ya abku? Wannan shine kenan. Yana ɗaya daga cikin me yake da suna wasu ƙabilu da aka sani a ƙasar nan ta Afirka. Su yana ɗaya daga cikin ka'idar su, kafin mutum ya yi aure sai ya mi, sai ya sadu da matar da zai aure. Akwai wanda ma sai an ga tana aihuwa ko ba ta aihuwa, in ta ɗauki ciki sannan sai a kulla aure. Mun gane ko? In ba ta ɗauki ciki ba ko, kenan ba ta aihuwa, kenan ba sai aure ta ba. Kun ga duka wannan, idan aka ce a tai akan wannan ka'idar, kenan za a buɗe hanya ta mi ta ɓanna. Wannan shine kenan. Bayan wannan kuma akwai wata ƙabila a wajejen Kenya kenan, ina tsammani su yana ɗaya daga cikin me yake da suna sharaɗin aurensu. Irin wannan auren shi malamai suke ce ma zawaju tajriba, ma'ana aure na ɗanɗano. Mun gane ko? Da ka ji an ce ɗanɗano ko ka san ba lahiya. To yanda auren yake shine su wancan na farkon, idan na ga ƙabilar kun santa, sai dai ba zan gai ba don saboda wasu al'amura da sukan kai su kawo. To shi wannan yanda auren yake shine, idan budurwa ta samu mata, ta samu miji wanda za ta aure, to kamin a ƙulla aure sai ya budurwar sai ya matar ta kwanta da namijin wanda za ta aure idan ya ta kwanta da shi ta ji ya iya in ya so sai ai me sai a kulla aure wannan shine auren mi auren dandano mun gane ko dama nace muku biyo mu za ku ji alajabi daban-daban ko wannan na harko kenan kenan dai akai tsaye baya halatta yin aure da ciki to sai tambaya ta karshe ina tsammanin mutane sun maida ni mai fassarar mahulki tunda na fara ba da me yake da suna fassarar mahulki to kullun cikin tambayoyi nake na mahulki wasu ma in rasa ya zan kawo musu to shi wannan tambayar akwai dariya kuma sannan akwai ta da hankali amma gare shi mun gane ko yace yayi mahulkin ne a shi da sarakuwar shi suna hira suna cikin hira sai wuta ta tashi a tsakiyar su sai suka watse sai shi ya tsaya yana ta kashe wuta yana ta kashe wuta yace to malam mine ne fassara wannan mahulkin nawa kun ga nace akwai tashi hankali ko kana hira kai da budurwa wuta ta kana hira kai da sarakuwa wuta ta tashi jayyid a iya binciken da nayi kuma da fassarar da meke da suna Ibn Sirin da kuma fiyawancin malumin fassarar mahulki da suka yi suna nuna cewa auren sarakuwa alkhairi ne kuma ya danganta daga wanda ya mahulkin idan kasance bar mu fara da gaburo domin shi gaburo ne wanda min tambayar idan kasance gaburo ne yayi mahulkin sarakuwarsa suka ce yana nuna cewa zai ji wani labari mai dadi ne daga wannan matar da yake so ya aura kuma labarin yakan iya shahi aure yakan iya shahi ba na aure ba mun gane ko kenan takan iya yiwa kayi mahulkin da sai sai ka tashi tace maka ai mamma ta yarda baba sun yarda a turo kudi ko kuma ka tashi da sai ka isko ta turo maka message ina son ka akwai dadi ko babu dadi to alal aqalla dai abu zai zo labari zai zo maka wanda zai faranta maka rai suka ce idan ya kasance kuma wanda tayi mahulkin misali mace ce mai ciki tayi mahulkin sarakuwarta suka ce wannan yana nuna zata aihi da namiji ne mun gane ko idan ya kasance shi kuma mai aure yayi mahulkin sarakuwarsa duk yanda dai mahulkin ya kasance to yana nuna cewa a me yake da suna rayuwar su ta aure da shi da matarsa zata dore kuma a cikin jin dadi suka ce amma idan ya kasance yana me yake da suna yayi mahulkin wannan sarakuwar sai kasance sarakuwar da yayi mahulkin ta ba sa ga mace shi da ita ma'ana suna kiyaye shi da sarakuwar ta sa yace to wannan yana nuna cewa me yake da suna rikici zai faru a tsakanin shi da matarsa wanda take iyawa ma ya kai ga rabuwar auren su wannan shine kenan a takaice abinda malumai masu mahulki suka fassara wannan mahulkin na sarakuwa zamu zo a yau hadisi na hudu a cikin wannan kitab kin kitabun nikah shine hadisin ummu habiba malaike cewa an ummi habiba kana yake barshi an ummi habiba binti abi sufyan an karbo daga ummu habiba diyar abi sufyan radiyallahu anhuma yardar Allah ta kara tabbata a gare su su biyu ita da ma'ifin nata annaha qalat tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ankih ukhti ibnata abi sufyan ka auri yar uwata diyar abu sufyan faqala sayyati awa tuhibbina dhalika shin kina son haka kina son in auri kanwaki faqultu na'am tace sai nace lastu laka bi mukhliya ai ba ni kadai ke auren ka ba wa ahabbu man sharakani fi khairin ukhti kuma mafi soyuwar wanda zan so yayi me yake da suna yayi musharaka da ni ya hadu da ni a cikin alkhairi ita ce yar uwata kenan idan kasance auren ka alkhairi ne kenan zan so yar uwata mi ita ma ta samu wannan alkhairin shine kenan abin da take nihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gari sai yace inna dhalika la yahillu li wannan ai baya halatta a gare ni qalat tace fa inna nuhaddathu domin mu ana ba mu labari annaka turidu an tankiha binta abi salma akan cewa kana so ka auri diyar abu salma qala sai manzon Allah yace mata bintu ummu salma diyar ummu salma matata ban san ana ganewa da kyau ba kenan ta tambaye ta mun ji labarin ana cewa kana so ka auri diyar matarka ummu salma sai manzon Allah yace mata da gaske qultu na'am tace nace eh faqala sai yace innaha law lam takun rabibati fi hijri idan da a ce bata kasance agula a cikin daki na ba ma halat li bata halatta a gare ni innaha libnatu akhi min arda'a kuma ita diyar dan uwa na ce a wajen shayarwa arda'atni wa aba salma suwaiba yace domin ni da abu salma babanta suwaiba ta shayar da mu fala ta'ridanna alayya banatikunna dan haka kada ku rika gitta mini ayyanku wala akhawatukunna ko kuma kannanku mata qala urwa urwa yake cewa wa suwaiba ita suwaiba kinnan maulatul li abi lahab maulace ta abi lahab kana abu lahabin a'taqaha abu lahab ya kasance ya antar da ita fa arda'at an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sai ta shayar da manzon Allah tsida da aminci Allah su kara tabbata a gare sa falamma mata abu lahab a lokacin da abu lahab ya rasu ra'ahu ba'du ahlihi wasu daga cikin sashen dangin sa sun gansa bi sharri hibatin a cikin mafi sharrin hali fa qala lahu sai yace masa shi wannan dan uwan nasa ma za laqita me ka hadu da shi tunda ka mutu qala abu lahab yace lam alqa ba'dakum khairan bayan na barku ban hadu da wani alkhairi ko dai ba ghaira anni suqitu bayan dai an shayar da ni fi hadhihi a cikin wannan bi'ata qatifu waiba dan saboda na antar da suwaiba malike cewa alhiba bi kasri alha idan aka ce alhiba in an sama ha'un kasra yana nuhin alhala ma'ana hali wannan hadisin ummu habiba ce matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azamne ana hira tayi dadi sai tace ya manzo Allah ka auri kanwata mun gane ko tace ina so ka auri kanwata sai manzo Allah yace mata kina son haka a ce in auri kanwaki in miki shiya da kanwaki tace ai ba ni kadai ba dan ni kadai aka halice ka ba ma'ana ba ni kadai ki auren ka ba mun gane ko sai kuma ta kara da cewa ya manzon Allah ai idan a ce akwai wanda zan so ya hadu da ni a wajen a cikin alkhairi ita ce yar uwata mun gane ko tunda dai auren manzon Allah alkhairi ne ko to kinan ni ma ina so a ce yar uwata ta shige a cikin wannan alkhairin kamar yanda ni ma nake a cikin wannan alkhairin a wannan lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai wannan baya halatta a gare ni in aure ki ke da kanwaki a lokaci guda sai tace to ayya manzon Allah mun ji labari ana cewa zaka auri diyar ummu salma mun gane ko ummu salma ita kuma mata ce tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce mun zaka auri diyar ummu salma matarka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata tabbas ko haka ne tace eh sai manzon Allah yace ai diyar ummu salma ba ta halatta gare ni da dalilin abubuwa guda biyu manzo Allah yace na harko dai ita agoliya ta ce tunda mi tunda matar wace matar diyar wace diyar matar shi mun gane ko kinan na harko agoliye shi ce diyar matar ka baya halatta ka aure ta mun gane ko sai yace na bi kun bayan wannan diyar dan uwa na ce na shayarwa ma'ana abu salma baban ita yarinyar mace guda ta shayar da su sun sha nono tare mun gane ko kuma yana daya daga cikin kaida duk wanda kuka sha nono tare mace guda ta shayar da ku ko da ba uwar ku dai ba uban ku dai to kun zaman tuwa da kane mun gane ko kamar yadda kaida ce suke cewa yahrumu minan nasabi ma yahrumu minar radaa dukkan abin da dangantaka take haramtawa to haka shi ma shayarwa tana haramtar da wannan to akai tsaye dai manzo Allah sai ce ba ta halatta da ni dalilin abubuwa guda biyu agoliya ta ce kuma ma'aifinta mace guda ta shayar da mu ita ce suwaiba to shine sai urwa yake cewa yana bada labarin wace ce wannan suwaiba kin suwaibatul aslamiyya mun ga a cikin tarihi manzon Allah tana daya daga cikin wanda suka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa ita wannan suwaiba ta kasance baiwa ce ta me yake da suna Abu Lahab makin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin babu wanda ya kai son manzon Allah kamar Abu Lahab Abu Lahab kahin manzo Allah ya zamanto annabi yana daya daga cikin wanda suke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daya daga cikin abin da zan nuna maka wannan diyansa guda biyu gaba ɗayan su sun auri diyan manzo Allah mata kun ga ko duk wanda ka yarda kai sarakuta da shi ka yarda da me ka yarda da shi ne mun gane ko to wannan shine kenan bayan manzo Allah ya bayyana shi annabi ne soyayya ta rike ne ta koma kiyayya shi yasa Hausa suke cewa so tsuntsu ne masoyinka a yau yake iya gobe ya zamanto makiyinka kamar yanda kuma kishiyar haka to da Abu Lahab ya enter da wannan suwai bakin sai ya bayar da ita ya mata ummi akan ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suwai ba ta shayar da manzon Allah to shine dai daga cikin dangin Abu Lahab yana kwana sai mahalkin Abu Lahab a cikin meke da suna hali mafi muni ma'ana ana tai masa azaba sai ya tambaye sa ya tambaye Abu Lahab kin tun bayar rasuwarka ya kake sai ce ai tun bayar rasuwata ban taba haduwa da wani alkhairi ba in ba azaba ba yace alkhairi guda ɗaya na gani shine an shayar da ni dalilin suwai ba da na enter da ita wadda ta shayar da wa ta shayar da wa ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko wannan hadisin yana muna bayani ne akan almuharramatu minan nikah ma'ana mata yanda yake haramun ka aure su mun gane ko a takaice mata yanda yake haramun ka aure su kala biyu ne mun gane ko su ne malamai suke cewa almuharramatu ila al-abad wal muharramatu ila al-amad mun gane ko ma'ana akwai mata yanda suka haramta ka aure su hal abada duk yanda za a yi ba za ka taba auren su ba mun gane ko sai dai ciwon so ya kashe ka mun gane sannan su kuma akwai wanda muharramatu ila amad su kuma su ne wanda suna halatta a gare ka ka aure su ko kuma sun haramta ka aure su ne na wani dan zamani akwai dan zamanin da zai zo yana ya halatta ka aure su to bari mu gani misali daga cikin su na harko misali na wanda suke haramta a gare ka daga cikin mata hal abada su ne ma'aifiyarka ba ta yi wa ka ka armi ma'aifiyarka na biyu diyarka diyar cikinka baya halatta ka aure ta mun gane ko na uku wace ce ita ce kanwarka baya halatta ka aure ta sannan diyar kanwarka ko diyar uwanka diyar dan uwanka har abin da ya kama da haka to yana ɗaya daga cikin su anan wanda manzon Allah ya zano muna na harko a cikin wannan hadisin mun ga mutane kusan guda uku ko biyu da baya halatta aure su na harko wace ce ita ce diyar ma diyar matarka ko na biyu ita ce diyar abokin da aka shayar da ku tare an shi kun sha nono tare to idan abokinka ya samu diya ba za ka iya ka aure wannan diyar ba mun gane ko to kenan wannan su ne wanda suke hal abada ba za ka iya mi ba ba za ka iya auren su ba bayan wannan kuma har yanzu akwai sarakuwa uwar matarka ba za ka iya ka aure ta ba ko da ka rabu da matar ku hal abada ba za ka iya ka aure ta ba daga cikin su kuma akwai ƴan uwan ma'aifi da kuma ƴan uwan ma'aifiya su ma duka baya halatta ka aure su to sai me yake da suna wanda suke suna haramta a gare ka zuwa wani lokaci su kuma daga cikin su akwai mace mazinaciya lokacin da take cikin zina haramun ne ka aure ta komi son da kake mata sai in ta yi mi sai in ta bar zina idan ta tuba ta yi istibra'i to ya halatta ka aure ta yana ɗaya daga cikin su diyar matarka lokacin da ka aure mata to baya halatta kami ka aure ta to akwai lokacin da kuma yake halatta ka aure diyarta idan kasance baka sadu da matar ba misali ka aure mace a yanzu kamin a kawo ta ko kuma an zo a wajen kawo amarya daga cikin ƴan kawo amarya sai ka lura akwai diyarta ka sai ga diyar nan ta tafa ta hi uwakala mun gane ko an kawo uwa sai ka kaurace mata kace eh hanguri ni wadda yake ta birge ni ita kuma ba mai tashi hankali bace tace ba matsala a daura aure da diyata ni na yahi mun gane ko to ya halatta a wannan lokacin yemi ya aure ta mun gane ko amma da a ce an sadu to wannan lokacin shikenan kuma ta haramta a gare ka ba za ka iya auren ta ba yana ɗaya daga cikin su wanda suke haramta ga mutum a nan wani dan lokaci shine meke da suna wadda aka saka saki uku lokacin da kai matarka saki uku to ta haramta a gare ka har zuwa lokacin da za ta aure mi za ta aure wani idan ta aure wani ta rabu da shi to a wannan lokacin ya halatta ka aure ta amma cikin lokacin nan na kamin ta aure wani baya halatta kai mi baya halatta ka aure ta yana ɗaya daga cikin su kuma meke da suna kannan mata matarka tana da kannai mata to yana haramta a gare ka ka aure su matukar kana aure da wa kana aure da yat amma da ka rabu da yat ya halatta kai mi ka kawo kanwa ta mai wuri ko kuma yat ta rasu ya halatta ka kawo kanwa ta mi ta mai a wannan wurin wannan su dai ne kenan a takaice abinda dai zamu gane shine duk mata yanda aka ce sun haramta a gare ka to dai cikin biyu ne in ma ya kasance ta haramta a gare ka kwata-kwata ko kuma ya kasance a ta haramta a gare ka ne na wani dan lokaci mun gane ko wannan shine kenan insha Allah zamu zo a hadisi na gaba a cikin wannan baben malai yake cewa an abi huraira radiyallahu anhu qala an karbo daga abi huraira yardar Allah ta kara tabbata a gare sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanzu Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba'a hada tsakanin mace da yar uwar ma'aifiyarta wala bainal mar'ati wa khalatiha yar uwar ma'aifinta shine amma wala bainal mar'ati wa khalatiha ko kuma tsakanin mace da yar uwar me yake da suna ma'aifiyarta wannan shine kenan kenan wannan hadisin Abu Huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba'a hada tsakanin mace ka auri mace kuma sannan kai mata kishiya da yar uwar ma'aifiyarta ko kuma yar uwar ma'aifinta tantu ko kenan tantu ta wajen uwa da kuma tantu ta wajen me ta wajen me yake da suna uba amma ya halatta a lokacin da ka saki matar ka auro me ka auro waccan kenan wannan ta haramta a gare ka ne nami na dan wani lokaci na lokacin da kuke wannan auren a tare to dan me yasa aka haramta wannan dan saboda a dabi'ance mun san mu'amala ta aure tsakanin kishiyoyi ana samun me ana samun sa'in sa taken iwa yayya ta zamanto da abin da ya kama da haka to kenan baya daga cikin me yake da suna manufa ta addinin musulunci yace an samu kiyayya tsakanin uwa da diya mun gane ko to kenan shi yasa aka hana wannan kwata kwata indai har akwai guda to guda baya halatta ka kawo ta akwai tarihin wata ma'aifiyar mu zaman ma'aifiya take a gare mu mijinta ya so ya auri me yake da suna diyar yar uwarta mun gane ko diyar yar uwarta ya an ci kuma diyar yar uwarta yana halatta mijin ya aure ta koda ko a ce ita akwai ta to lokacin da mijin ya so ya wannan auren ita wannan matar ta ce aiko idan dai har zai auro wannan yarinyar ita ba za ta zama da ita ba domin ba za ta zama da mi ba ba za ta zama da diyarta ba to kun ga a tun yanzu an samu mi an samu matsala to ina ga a ce ma wanda aka auro kin kanwar ma'aifiyar ta ce kenan matsalar za ta yi girmama wannan shine kenan abinda dai manufa ta hana wannan auren tsakanin hada mace da kuma yar uwar ma'aifiyarta ko kuma yar uwar ma'aifinta kenan dai wannan hadisi har yanzu yana muna dai daga cikin matan da suke haramta a ga mutum amma dai na wani dan lokaci sai hadisi na gaba malai yake cewa an Uqba ibn Amir radiyallahu anhu an karbo daga Uqba ibn Amir yadar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam maza Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa yace inna ahqqa ash-shuruta lallai mafi cancantuwar sharuda an tufu bihi da ya kamata ku cika su mastahlaltum bihi al-furuja sune wanda da su kuka halatta farji ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sharadi da yayi zama mafi muhimmanci a cika shine sharadin da aka yi a wajen yin aure kamin ka aure mace an yi yarjejeniya an yi sharadi to wannan sharadin shine mafi girman sharadi a wajen Allah madaukakin sarki domin sharadi ne da ya halatta maka mi da ya halatta maka farjin mace mun gane ko sharuda a wajen aure sun kasu kasho guda biyu akwai a me yake da suna shurutun sahiha da kuma shurutun fasida akwai sharuda wanda suka inganta akwai sharuda wanda ba su inganta ba misalin sharadi wanda ya inganta a wajen aure shine kamin ayi aure mace me yake da suna yarinya ta ce maka to na yadda ka aure ni amma da sharadin zaka barni in yi azumi a irin azumin Annabi Dawud yau in nayi gobe bazan yi ba yau in nayi gobe bazan yi ba mun gane ko kun ga wannan in Allah ya saka jarabbe ne akwai tsananin sha'awa a gare ka ba za ka yi juri wannan ba mun gane ko kina za a samu matsala to kun ga in aka yi wannan auren dole wannan sharadin sai ka cika shi in ka ce ka kasa to dole sai ayi mi sai ayi mi sai ayi al-fashu araba aure shikenan mun gane ko kun ba za a maida maka komai ba tunda matsalar daga wurin ka ta zo amma da a ce ita ta nema wannan lokacin za ta mayar maka da kuɗi to kun ga wannan sharadi ne wanda yake mi wanda yake ingantacce to me yake da suna misali na sharadi wanda shi kuma wanda yake lalatacce shine kamin ka aure mace sai ta ce maka da sharadin ba za ka yi mini kishiya ba mun gane ko yace to na yadda ba matsala sai aka zo aka yi aure yanzu ka tashi za ka yi mata kishiya mun gane ko wannan sharadin lalatacce ne amma sai dai ita ma tana da izinin ta nemi a raba auren. Mun gane ko, tana da izinin ta raba auren, amma sai dai kai baka da laihin komi a wajen Allah madaukakin sarki. Domin ya zo a hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun. Mun gane ko, dukkan sharadin da baya a cikin meke da suna littafin Allah lalatacce ne. Daga cikin kuma hadisai akan sharadi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu ala shurutihim, mutane suna akan yarjejeniyar da suka yi akan sharadin da suka yi. Sai yake cewa illa shartan ahalla haraman aw harrama halala, sai dai sharadin da ya haramta halal ko kuma ya halatta haram. To lokacin da tace ba za ka kara mata kishiya ba, haramta halalta, haramta haramta, haramta halalta ko kuma halal ta haramta, halal ta mi, halal ta haramta, kenan wannan sharadin sai zaman to fasid, baka da laihi dan kai mi, dan kaki wannan sharadin. Mun gane ko, wannan shine kenan meke da suna sharudda a cikin aure. Yana da kyau dai mu san da cewa shi dai sharadi a cikin aure shine sharadi mafi girma wanda Allah madaukakin sarki da manzonsa suka kwadaitar da mu akan mu cika sa. Wannan shine kenan. Zamu zo babban dai abin da wannan hadisi ke karantar da mu shine wajibi ne idan kuka sharadi da mace a wajen aure ka cika mata wannan sharadin, sai idan ya zamanto sharadin ya kumshi sabon Allah madaukakin sarki. Mun gane ko, wannan shine kenan. Sai hadisi na gaba, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, an karbo daga Abdullah dan Umar yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, lallai manzon Allah ya tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa, naha an nikahi shigar, yayi hani akan aure na shigar. Malam yace wa shigar, abinda ake cewa auren shigar, an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu, shine mutun ya aurar da ƴarsa, ala an yuzawwijahu al-akhar, da sharadin shi ma godan ya aurar masa ibnatahu ƴarsa, walaysa bainahuma sadaqun, kuma babu sadaqi a tsakanin su. Wannan hadisi yana bayani ne akan ɗaya daga cikin al-ankihatul fasida, ma'ana auren raki wanda suke lalatattu ba su halatta a musulunci. To anan shine ɗaya daga cikin wannan auren rakin, auren shigar. Me ake cewa shigar? Shine kana da diya, abokin kai yana da diya, sai ku zo ku yi musanya, kai ka aura min diyarka, ni in aura ma diyata ba tare da mi ba, ba tare da sadaki ba. Mun gane ko, wannan shine kenan, wannan akwai son zuciya. Wannan shine. To dan me yasa aka haramta wannan auren? An haramta wannan auren ne dan saboda ya saba ma ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyu na aure wanda muka gani ko tun a farkon darasi. Mun gani akan cewa yana ɗaya daga cikin sharuɗan aure shine ridal mar'a ko, yardan mace, ma'ana yardan yarinya. To mu doka yaran sun yarda. Mun gane ko, ta ga uban duk da latizo ne masha Allah lahiya na wake ta yarda, ita ma waccan ta yarda. To har yanzu kun matsalar bata kare ba, shine babu mi, babu sadaki. Idan babu sadaki a aure kuma babu mi, aure wannan baya halatta. To kun ga abin da yasa wannan auren ya halatta shine, ya haramta shine mi, shine rishin sadaki. Shi sadaki kuma haƙi ne na yarinya, haƙi ne na yarinya wanda za a aure, ba haƙi na uwaye ba. Kun ga anan idan aka ce a tai a haka, su uwayen kaman su ne suka mi, suka amfanu kenan, su yaran ba su amfanu da wani mi ba, da wani sadaki. Wannan shine kenan ɗaya daga cikin auren raki wanda suka haramta shine nikahu a meke da suna ashigar. Bari in ba mu ɗaya daga cikin misali na auren raki wanda suke sun haramta. Akwai wani aure da ake ce ma zawajul qur'a, auren qur'a. Mun gane ko, ba dai kun san qur'a ba, ai kwana ne Nigeria za su yi qur'a, za su yi qur'a ko za a yi zabe ko. To wannan shine auren qur'a. To ya auren yake? Auren yanda yake shine za a hadu ne fami, hakan ga idan aka lura da cewa yara da yawa ba su da aure, kuma sannan ba sa auren junan su, ya kamata a ce ana auren dangi. Mun gane ko? To sai a zo ga ƴan mata ga samari, sai a rubuta sunayen ƴan mata a cikin takarda, sai a jehwa. Idan aka caccakule, aka caccakule, aka jehwa, sai a ce ma ƴan samari su zo su zaba, kowa sai zai doka. Duk wanda ya doka, to ita ce mi, ita ce matarsa. Duk wanda ka doko shikenan, la hawla wala quwwata illa billah. Mun gane ko, wannan shine kenan. Da an doka kuma a wannan lokacin kowa ya buɗa ko, to sai a ce to shikenan za a daura aure. akwai inda ma ba a ma yadda ku buda kowa ya duka ko to za a kulla aure an kulla aure shikenan ta zama taka sai ka buda mun gane ko in ta yi dadi kai ta dariya in ba ta yi dadi ba ka fashe da kuka to wannan shine auren ƙuri'a to wannan auren gaskiya akwai salbiyat a cikin sa akwai ijabiyat akwai amfani a cikin sa kuma akwai mi akwai matsala yakan iya zamanto ya halatta yakan iya zamanto ki halatta yaushe zai zamantowa bai halatta ba yana zamantowa bai halatta bane idan ya kasance wanda ka doku ba ta son ta ko kuma ba ta son ka mun gane ko wanda ka doku ba ta son ka to kun gani an ce kuma dole da an yi wannan auren shikenan to inda yake zamantowa kuma ya halatta shine an yi daidai wanda kake so ita ka doku kenan shikenan auren yayiyu wannan shine kenan kenan irin wannan auren da a ce a nan Niger mun ka irin wannan aure ai kun ga da samari da sun huta wannan shine kenan yana ɗaya daga cikin aure lokacin da kawo shi nace kun gani wannan zai zamantowa mahuta ga gobraye da yawa kana cikin hamma sai a zo a ce ma cikin banza ka dauko ƙuri'a idan ka dauko kuma shikenan zaka bar dan abin da ka bada a kullu aure a tai to wannan auren akai tsaye za a ce bai halatta ba amma bayan an bi tafasil ma'ana an bi su kaidodi sai a ce auren kuma ya halatta ku rike da kyau shine auren ƙuri'a in kana so ka rubuta internet in kace zawajul qur'a za a maka bayani a cikin wannan a babu sai akwai sadaki suna bada sadaki bayan an yi za a bada sadaki duk abinda kuma ka bada ya danganta dai da kabilu wajejen larabawa ake samun shi da wajejen mai yake da suna wajejen indiya kinnan na ake samun irin wannan auren za a bada sadaki ko sadakin bai taka karaya kariya ba dan dai ya zamanto aure ne wanda ya halatta wanda suka san addini su ne za su yi kokari auren ya tahi akan ya halatta wanda kun babu ruwansu da addini kawai al'ada ce za a taya kan haka nan wannan shine kenan to mu je a gaba wannan dai auren mun ga ya haramta ne dan saboda mi rishin cika ɗaya daga cikin sharuɗa shine sadaki rishin sadaki za mu zo a hadisi na gaba malike cewa an ali ibn abi talib radiyallahu anhu an karbu daga ali dan abi talib yardar Allah ta kara tabbata a gare sa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa naha an nikahil mut'a yayi hani akan auren mut'a yawm khaybar ranar yakin khaybar wa alluhumil humuril ahliya da kuma cin naman jakin gida wannan hadisin Ali radiyallahu anhu ne yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan abubuwa guda biyu na harko shine auren mutu'a na biyu kuma shine cin naman jaki mun gane ko kinan naman jaki a can da ya halatta daga baya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta sa lokacin da ma aka zo haramta wannan cin naman jaki kin an yi daidai da ana a wajen yaki ne na wajen yakin Khaybar an azatuka ne ko an azana ma yana ta tafasa ana zuwa ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura dan sako yace a gaya musu da na haramta an haramta cin naman jaki haka kuma ɗaya daga cikin sahabban da yake bada labarin yace suna ji suna gani suke ta ture tuka ne daga kan wuta nama ya dahu mun gane ko kuma gashi ana jin yunwa amma ba za a ci ba dan saboda mi idan saboda umunni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan haka ake bin manzon Allah ido ruhe sawa an ya zamanto abun da ya umurce ka ka san hikimar sa ko ba ka sani ba to abu na biyu da aka haramta a cikin wannan hadisin shine auren mutu'a wama adraka ma zawajul mut'a me ake ce ma auren mutu'a auren mutu'a malamai suna ta'arifin sa da shine azwaju ila ajalin musamma mun gane ko shine aure zuwa wani lokaci kayyadadde shine ake ce ma auren mutu'a mun gane ko a harkon musulunci an halatta shi daga baya sai manzon Allah ya haramta sa domin a karkashin sa akwai cutarwa ga mata mun gane ko jayyid yanda auren mutu'a yake shine zaka ga yarinya ku yarje shi ne da ita ba tare da iyaye sun shigo a cikin auren ba ni fa ina so in aure ki to zuwa wani lokaci zuwa lokaci kaza to sadaki nawa zaka badawa sai ayi shinga mun gane ko idan aka yi shinga ka bata sadaki sai ku zamanto a wannan lokacin kun zamanto ma'aurata duk abin da ya halatta ma'aurata su yi za ku yi sa a wannan lokacin mun gane ko jayyid to dalilin me yasa aka haramta wannan auren mutu'a kin an haramta auren mutu'a ne domin ya saba ma ɗaya daga cikin maqasidu zawaji fil islam ma'ana ɗaya daga cikin manhohi guda uku na aure maluman me yake da suna makasir suke cewa dalilai guda uku yasa aka halatta mu na yin aure. Dalili na farko shine suke cewa isba'ur raghabatul jinsiyya, shine biyan sha'awa, ma'ana biyan bukata ta sha'awa. Allah madaukakin sarki ya haramta mu na zina ko to sai halatta mu na mi, sai haramta mu na aure. Yana ɗaya daga cikin hikimar Allah madaukakin sarki, duk abin da ya haramta mu na to zai kawo mu na badilin sa, ma'ana zai kawo mu na mi mamayin sa wanda ya halatta. Da Allah ya halatta ya haramta mu na salata sai halatta mu na mi, sai halatta mu na kasuwanci da abin da ya kama da haka. Da Allah ya haramta mu na giya sai haramta mu na mi, sai haramta mu na jus da sauransu. To wannan shine kenan na harko manhuwa ta aure shine mi, shine dan saboda ya zamanto biyan bukata ga mace da namiji. Hikima ta biyu shine ayyake suna tahqiqut tanasul shar'i. Tahqiqut tanasul shar'i shine mi, shine a samu zuriya amma hanya ta shari'a. Ta hanyar aure ne kawai za a samu zuriya ta shari'a. Duk ƴaƴan da aka samu ba ta hanyar aure ba, za a ce musu ba diya bane da aka samu ta hanyar shari'a. Mun gane ko? A manhuwa ta uku ta aure shine malamai suke cewa tahqiqut tuma'anina wa rahatun nafsiyya, shine ta hanyar aure a samu kwanciyar hankali. To dan Allah a cikin auren mutu'a akwai kwanciyar hankali? Akwai kwanciyar hankali? Babu kwanciyar hankali. Kuma sannan babu tahqiqut tanasul shar'i, ma'ana ba za a samu diya na shari'a ba. Domin mace ta yi auren mutu'a an yi wata guda da ita, mijin ya tahiyar shi, kwana biyu taimi ta yi auren mutu'a da wani, ta ɗauki ciki, yanzu za ta san waye uban wannan yaron? Kun ga yaron ya shiga a cikin mi? Ya shiga a cikin reto. Bayan wannan kuma ita wannan matar da aka yi auren mutu'a da ita, aka rabu da ita, tana iya in ta ɗauki ciki shikenan wannan mutumin ba za ta ƙara ganin shi ba, kenan wannan yaron zai shiga a ƙarƙashin kulawarwa, ƙarƙashin kulawarta, kenan za ta shiga a cikin mi? Za ta shiga a cikin tashin hankali. Idan aka ce auren mutu'a ya halatta, iyaye da yawa za su shiga a cikin tashin hankali idan ba su ga ɗiyansu ba, domin ba su sani ba tana iya yiwuwa tana can tana auren mutu'a da wani. Mun gane ko? Kidan wannan shi ne shi yasa aka haramta wannan auren mutu'an, domin a ƙarƙashinsa za a samu rishin kwanciyar hankali tsakanin iyaye da kuma ‘ya’ya da mata da kuma ɗiyan da za a aihuwa daga baya. Mun gane ko? Wannan auren mutu'a kin hatta a yanzu akwai wanda suke yin shi, wanda suka shahara a wajen yinsa su ne ‘yan Shi'a. Su suna ganin wannan auren mutu'an bai halatta, wannan mutu'an ba a goge sa ba, ma'ana suna ganin ya halatta. Kuma idan muka lura wannan hadisin waye rawaito sa, shine Ali radiyallahu anhu, kuma Ali shine jarumin su, wanda akwai wanda suke ganin Ali shine manzon Allah, akwai wanda ma suke ganin Ali shine Allah da kansa, subhanallah. To amma duk da haka nan kuma sai suka ce wannan hadisin ƙarya ne, ƙarƙirama Ali ne aka yi, Ali bai rawaito wannan hadisin ba, suka ce a auren mutu'a ya halatta. Kuma yana ɗaya daga cikin abinda ya jawo ma wannan ƴan Shi'ar samun karɓuwa, musamman a cikin matasa da ƴan kasuwa masu son zuciya, dalilin wannan auren da mutu'a. Kana ganin idan kana a cikin Shi'a duk inda kake so kana iya kaje ka yi mi, ka yi auren mutu'arka. Mun gane ko? Ba a jima ba me yake da suna, na dawo daga balaguro lokacin da Nabiya a kwanni, akwai ɗan uwa shi ma daga cikin masu da'awa a kwanni da ya gayyace ni, muka je muka yi na yi kwana guda can muka yi karatutuka. Mun biyo a bisa kan hanya sai ya haɗu da wata yarinya wadda a ekol guda suka yi. Ya ce ita ɗiyar shugaban ‘yan Shi'ar mai ke da suna Kwanne ce, domin Kwanne tana ɗaya daga cikin garuruwan da ‘yan Shi'a suka yawaita. Asali ma aka ce manya-manyan markazuzzukansu a cikin Nijar su ne Maraɗi da Kwanne, sai a nan Yamai. To sai da ya haɗu da muka biya, sai ke cewa ya taɓa ce mata shi ya yarda idan har za ta bar Shi'a zai aure ta. Mun gane ko? Sai ta ce masa ba wai aure na ba, ko da a ce duniya za ka bani, ta ce ba zan taɓa auren ka ba. Mun gane ko? Ta ce domin ku ‘yan baya ne. Ta ce kaga a yanzu ina nan ina jin daɗi na, duk lokacin da na tashi zan iya taya in yi auren mutu'ata, amma in na shiga in na bi ku fa, lokacin da ka sake ni kamin kuma in samu in biya wata buƙata dole sai na irin auren ku mai wahala, amma irin auren mu da ka zo kai tsaye kin yarda na yarda shikenan, a shiga ɗaki a yi ta abin da ake. Mun gane ko? Wannan shi ne kenan, subhanallah. To kun ga me yake da suna, ɗaya daga cikin mi abin da zai nuna haramcin wannan auren. To sai dai akwai wani aure da yake kama da auren mutu'a, shi ake ce ma az-zawaju bi niyyati talaq, shine aure da niyyar saki. Ka auri mace da niyyar lokaci kaza za ka rabu da ita, to wannan auren ya halatta ko bai halatta ba? A gasuwa ake yawan samun sa, ana yawan samun irin wannan auren ga ‘yan kasuwa da kuma ma'aikatan gwamnati wanda suke yawan balaguro. Irin wannan auren an yi ma al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kamar yadda al-Imam Ali Bassam ya kawo, aka ce masa dan kasuwa da yake yawan balaguro ya halatta idan yaje a balaguransa musamman a kasashe na kafirai yana tsoron ya hada a cikin zinace-zinace, ya halatta a gare sa yayi aure da niyyar da ya tashi komowa zai saki wannan yarinyar. Mun gane ko? Sai al-Imam Ibn Taymiyyah yace ya halatta yayi wannan auren. Mun gane ko? Sai dai da sharadin a wajen auren ba za a furta wannan ba, domin bambancin wancan auren da wannan auren na asali shine shi wancan auren tun a wajen yinsa za a yarjejeniya, lokaci kaza ne auren zai kare, to shi kuma wannan ba za a yi wannan yarjejeniya ba, za ka bar abinka a cikin mi? A cikin zuciya. Mun gane ko? Akan cewa fa kai da lokaci ya kare za ka mi, za ka rabu da ita. Mun gane ko? Domin idan aka ce za a haramta mishi wannan auren zai shiga a cikin mi? A cikin zinace-zinace. Amma da a ce an halatta masa zai mi? Zai bi wannan hanya ta addini ya biya bukatarsa. Kuma al-Imam Ibn Taymiyyah yake cewa yana ɗaya daga cikin abin da zai nuna mana halaccin wannan auren shine, yace takan iyawa idan ya auri wannan yarinyar yana da niyyar lokaci kaza zai sake ta, idan ya ji daɗin mu'amala da ita ya kimi ya ki sakin ta, mai waye kwaso ta komo da ita a gida, nawa aka yi ɗan diga su tai a wajen diga su yi aure su biyu da matan su don an ji daɗin zama, to kun ga dan saboda wannan sai malaman shi kice kenan ya halatta lokacin da kai balaguro mai nisa kana tsoro amma da sharadi ba, kana tsoron ka fada a cikin zinace-zinace, to ya halatta an halatta maka a wannan lokacin ka yi aure da niyyar mi? Idan lokaci yayi za ka rabu da wannan matar. Kuma da a ce lokaci yayi, ba wai da lokaci yayi bane auren zai lalace, kishiyar auren mutu'a. Kun yi akan kwana uku za ku yi auren, da kwana na uku ya shikenan, ko ba ku rabu ba kun rabu, ko baka ce ka sake ta ba shikenan ta saku. To amma shi kuma irin wannan auren da niyya ta saki, da za a ce na zan auri wannan matar zuwa wata guda da zan yi a wannan garin, da a ce wata guda zai kare ba za ta huta ba a karkashinka. Mun gane ko? Tana nan a matsayin matarka, domin abun a cikin zuciya yake, baka yi mi ba, baka huddo su a hili ba. Ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam tatakallam aw ta'mal. Duk labarin da zaka yi a cikin zuciya ba za a baka zunubi ba, ba za a aiwatar da shi ba sai idan ka huddo labarin, ka gaye sa ko kuma ka aikata sa, kenan kana da niyya ne baka yi mi ba, baka saki ba. Akai tsaye dai wannan hadisi yana nuna ɗaya daga cikin auren raki wanda suka haramta shine auren mutu'a. Sai muka gani akwai aure wanda yake kama da shi, shine lokacin da mutun yayi balaguro yake a cikin tsananin sha'awa, kun balaguron zai jima, to ya halatta yi aure da niyyar zai saki, amma sharadin auren ba za ka gaya mata ba daidai lokaci kaza, kuma sannan iyayen su ma ba za su sani ba, kuma za a yi auren kamar yadda ake aure na shari'a, iyaye za su zo a gayyato da abin da ya kama da haka. Wannan shine kenan insha Allah. Lokaci yayi ko? Ajayi. Lokacin ma ya kamata a ƙara shi don saboda yake da suna, lokacin sallah yanzu kusan goma yake shiga insha Allah. Dayit kenan inda muka samu, daidai Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.